ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايا هكا إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكة سادوا، وانا مسلا تشيمي تارن البركة مسلا تشنغو اللغة دكينا جكين غرم بوشي أجهر بوشي أوانا يمشي نتلاتة يومنا هدو غوات الرمضان هجر رما إيكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دياد للي هدو دا أربعين دا أكو واندا كوميك ديدا دي بير غوات هدو ميلادية تدبو بيدا أشرين دا بيو أوانا مجلسي دا مكي تفسير القرآن من قرما واندا منا تكين تفسير سورة الحج ayau zamu tashi akan aya ta 5 cikin wannan sura. Kafin mu shiga akwai tambayoyi kaɗan da zamu ansa. Akwai wanda ya rubuto yana batun gabatarwar da muka yi yayin bude wannan tafsiri da bayanin irin yadda magabata suke himmatuwa ƙware da gaske a cikin wannan wata mai albarka wajen karatun alqur'ani da wajen yawaita karatun alqur'ani. To yana maganar cewa shi da ire-irensa wanda suke karantarwa a makarantun islamiyya suna karantar da alqur'ani a islamiyya, suna zuwa sauraron tafsiri, sannan kuma suna zuwa su dauki karatu na littafin tafsiri kasancewar su dalibai. To duk lokutan nasu suna tafiya ne akan waɗannan abubuwa ta yadda ba za su samu cikakken lokaci domin kwatanta irin abinda aka ambaci cewa magabata na ƙware suna yawaita yi na sauke alqur'ani da sake sauke shi da nana tashi a cikin wannan wata mai albarka. Sannan yake magana cewa kasancewarsu yanzu suka fara cikin harkar ilimi ba za su iya wato saurin karatu zai hana su tadabburi, wato tsayawa su fahimci abin da suke karantawa. To da yana neman shawara game da wannan. To wanda babu bambanci tsakaninka da abin da muka ambata magabata suna yi na himmatuwa da alqur'ani, kuma duk abubuwan da ka faɗa himmatuwan ne da alqur'ani. Da kana maganar kana karantar da yara alqur'ani, kana zuwa kana jin sauraron alqur'ani, kana kaza da alqur'ani, duk magana taka kan alqur'ani alqur'ani kake ta yi. To kuma daman shine abin da muka faɗa cewa wannan watan alqur'ani ne, ba wai lalle cewa sai ka sauke ba. Abin da dai ake so ya zanto alaƙar ka da alqur'ani ta ƙara ƙarfi, ta ƙara yawa. Wasu abubuwan naka da kake yi wanda ba su da alaƙa da alqur'ani ka rage su ba bakin gwargwado, sai abin da ya zama babu ba makawa ya zama larura. Amma dai ka ba alqur'ani muhimmanci ƙware da gaske a wannan wata. To abin da ya shafi mudarasarsa, wato bitarsa da sauraransa da sauraron tafsirinsa, wanda duk yana daga cikin himmatuwa da alqur'ani. Saboda haka ka karanta a cikin nutsuwar da zaka iya fahimtar abin da kake karantawa, zaka iya tadabburi cikin ayoyin da kake karantawa, wannan abu ne mai kyau ƙware da gaske. Kuma insha Allahu ba za ka rasa samun abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba mu waɗanda suka damu da alqur'ani cikin wannan wata na lada ba. Sai kuma wanda yake tambaya a kama da lokacin sallar la'asar cewa shin za a yi amfani ne da inuwa ko kuma kalanda ko kuma lokutan agogo. To da lokacin agogo da na kalanda duk abu ɗaya ne, su ma agogon kalandar ce aka shigar da ita a cikin agogo, kamar wanda suke amfani da agogo na alfijir. Wannan kalanda ce ta Ummul Qura, kalandar Ummul Qura ita ce suke amfani da ita, ya sani na, wajen tantance lokutan sallah a cikin wannan agogo nasu. To al'aslu, kamar yadda aka sani, a da can babu agogo a gurin musulmi. Abinda ake gwada lokuta da shi shine wato tafiyar rana da abin nan, fitowarta da wato bayyanar ta har zuwa faduwar ta aqimis salata li duluki shams ila ghasaqil layl sauraka fitowar ta da tafiyar ta a sararin samaniya wadansu suke kiyastawa su iya fitar da lokuta cewa lokacin azhar yayi ko zawali yayi lokacin la'asar yayi ko magriba da sauran lokutan sallah kuma daga baya aka samu ake fitar da kalanda wacce ke kunshe da bayanin lokutan sallah kalanda ana gina ta ne akan ilmul hay'a shine ilmul falak ilmul falak dai daga cikin ilimin mukane masu asali masu kuma nagarta kwarai da gaske alqur'ani musulunci ya samu larabawa suna daga cikin al'ummomin da suka kware a cikin harkar sanin abin da ya shafi falak abin da ya shafi lissafi da taurari da sauransu don haka alqur'ani da yazo ko musulunci da yazo ya tabbatar da wannan ilimin kuma ilimi ne wanda yana da dukkan kwarai da gaske wato al'amuran sa suna tafiya bisa tsari mai kyau da inganci da hatta kai ibnu taymiya alaihi rahmatullah cikin maganganun sa a majmu'ul fatawa yake cewa da wahala ka samu cewa masana ilimin falaki sun yi ittifaki akan wani abu kuma ya zanto ba haka ba da wuya su ittifaki akan abu kaza zai wakana kuma kaga abin bai wakana haka ba saboda lissafi ne ki cewa kamar ka san yau talata gobe laraba jibi alhamis kaga wani abu ne wanda ba a kuskurewa anan san cewa yau talata in ka san yau talata to automatically ka san cewa gobe zai zama laraba in ka san gobe laraba to ka san gobe jibi alhamis saboda babu maganar kuskure anan sai dai in ka manta yau wacce rana shine zaka kuskure wajen tantance ranar da zata biyo da zata zo gaba don haka wanda baya cikin ilimin gaibi ilimi ne wanda yake mai asali kwarai da gaske Qur'ani ya tabbatar da shi saboda haka in ya zanto an samu kwararru waɗanda suka iya suka fitar da waɗannan lokuta ana iya dogaro da su zamu ga hatta a haramaini Makka da Madina zamu ga cewa kiran sallar su suna amfani da taqwim din ne zaka ga cewa in an kiran sallar magriba zaka su rubuta maka sanda za a yi isha'i zaka su rubuta maka sanda za a yi alfijir lokacin bai yi ba amma gashi nan a rubuce kana gani kuma lokacin ya za su kira sallah wani abu ne da duka malaman su sun yi ittifaki akan wannan illa iyaka dai kawai kalanda da za a amfani da ita ya zanto ta fito daga waɗanda suke kwararru ne a cikin ilimin ba kowace kalanda ba wasu za su zanto kawai kasuwanci ne ba su san kan abin ba amma akwai waɗanda sun kware akan wannan lissafi saboda haka in aka samu irin wannan ana iya dogaro da shi yafi sauki akan ka ce wa ladanai duk sanda za su kira sallah sai sun je sun yi auna-aunan inuwa wannan yana da wahala ba kowa ne zai iya tantance lokaci da wannan ba saboda haka sai ya amfani da kalanda wannan kalandar da aka kayyade lokutan sallah a jikinta sai ya amfani da ita wajen kiran sallah in yi haka insha Allah abin da sauki a ciki wannan yana tambaya ne akan umarni da ya zo a cikin alkur'ani cikin suratul talaq game da kafa shaida yayin saki ko kuma kome ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul talaq yayin wannan magana shine yake tambaya akan cewa shin shin wannan sakin wannan shaidu da za a kafa na adalai a matsayin wajibi ne ko ba wajibi bane kuma me hukuncin saki da aka yi ba tare da kafa shaida ba ko kuma koman da aka yi ba tare da kafa shaida ba sannan da kuma sakin mace bayan ta yi tsarki ko mijinta ya kusance ta shin sakin ya tabbata ko bai tabbata ba ubangiji subhanahu wataala ya yi maganar kafa shaida lokacin sakin mata ko kuma dawo da su a cikin suratul talaq wa idza balagna ajlahunna فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف اشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله الله يجي اذا سكا كسا cika kwanakin iddar su, wato bayan mutum ya saki matarsa in ta kusa cika kwanakin iddarta shine balagna ajalahunna, suka kusa cika kwanakin iddar su, famsikuhunna bi ma'ruf, to ku rike su ta hanyar da ta dace, wato in za ku rike su a matsayin matanku ku rike su ta hanyar da ta dace, aw fariquhunna bi ma'ruf, ko ku rubu da su ta hanyar da ta dace. Yayin da mutum ya yi matarsa saki daya ko saki biyu, wato saki na daya ko saki na biyu, matukar bata gama idda ba tana nan a matsayin matarsa, tana nan a matsayin matarsa har sai lokacin da ta gama idda, don haka idan yana ga zai dawo da ita, to zai iya dawo da ita a cikin wannan lokaci, shine fa amsikuhunna, wato ka dawo da ita a matsayin matarka, ko kuma ya barta ta kare shi iddarta, in ta gama iddarta shikenan ta fita daga karkashin sa, igiyar auren su ta tsinke gaba daya, shine aw fariquhunna, din ku kare su su gama iddar su ta hanyar da ta dace ba tare da cutarwa ko tsangwama ba. To sai Allah ya ce wa ashhidu zawai adlin minkum, ku shai ku kafa shaidu biyu adalai daga cikin ku. Anan wasu daga cikin malamai sun tafi akan wajibcin kafa shaidu, cewa kafa shaida lokacin da za a yi saki ko lokacin da za a yi komai wajibi ne. Akwai kadan daga cikin malamai, akwai riwaya daga Imam Ahmad da kuma Imam Shafi'i, riwaya ce daga cikin maganganun su dake cewa wajibi ne. Akwai athar a cikin Sunan Abi Dawud da Ibrahim ibn Husayn, lokacin da wani yake tambaye sa cewa ya saki matarsa ba tare da shaida ba, sannan ya dawo da ita ta hanyar kusantar ta ba tare da shaida ba, shi ne sai ya ce da shi kayi saki ba bisa sunna ba, kayi komai ba bisa sunna ba, kada ka saki. To wannan ya sa wasu daga cikin malamai suka tafi akan wajibcin haka, amma mafiya yawancin malamai sun tafi akan cewa mustahabbi ne, ba wajibi ba, wato abu ne mai kyau mutum ya dawo da matarsa, ya saki matarsa ya kafa shaida, ko in zai dawo da ita ya kafa shaida domin kaucewa rikici da rigingimu, domin yana iya yin, wato yana iya sakinta ya zanto ba shaida kuma daga baya ce shi bai saki ba, ita kuma ta ce ya sake ta, araka a samu husuma a nan, ko kuma ya dawo da ita daga baya a rika ganin kamar bai dawo da ita ba, lokacin iddarta in ya kare a ce ai bai dawo da ita ba har ta gama iddarta, to ya kafa shaida lokacin dawo da ita. To suka ce mustahabbi ne yin haka amma ba wajibi ba, daidai yake da kafa shaida idan an yi ciniki, da Allah ya ce wa ashhidu idza tabayatum, idan kun yi ciniki to ku kafa shaida, idan kun yi ciniki a tsakanin ku kafa shaida. Sanin kowa ne cewa mafi ingancin magana shine kafa shaida yayin ciniki ba tilas bace, ba wajibi bace, yayin da ka je kasuwa ka sayi abu ba wajibi bane idan ka kulla ciniki da mai abu sai ka kira wani ka ce ya zama shaida, ko ka kira shaidu biyu ko shaida daya, ba wajibi bane, duk da cewa duka bangarorin biyu kowa ana bukatar su sai ya yarda. Shi kasuwanci ana bukatar at-taradi, yarda daga kowane bangare, daga bangaren mai saya da mai sayarwa. To duk da haka kafa shaida a cikin sa ba wajibi bane, to ballantana kuma batun saki da komai wanda wannan yana hannun miji ne, ko da mace bata yarda ba, in mijinta yace ya saki ta tasu baya bukatar sai ta yarda, haka nan komai. To in ya zanto wancan da ake bukatar taradi tsakanin bangarori guda biyu ya zanto ba wajibi ba kafa shaida a cikinsa, to kaga min babu aula, harkar abin nan saki da komai wanda ta bangare ɗaya ne kawai ake dubawa, ba bangaren ita mace ba. Wannan magana ita ce tafi, kuma ita ce tafi inganci insha Allah. Duk matar da aka sake ta a wani yanayi da aka hana yin saki a cikinsa, kamar aka sake ta tana al'ada, ko ya sake ta bayan ta yi tsarki kuma ya kusance ta, wanda ya saba wa saki na sunna, to wannan saki ya tabbata sakin yayi, ko da ko yayi shi ne ba bisa sunna ba, kasancewarsa ba bisa sunna ba shi ke nuna cewa bai yi ba, haka in aka saki mace tana al'ada sakin ya tabbata za a lissafa wannan saki kamar yadda ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa wa Abdullahi dan Umar saki ɗaya da yawa matarsa tana al'ada shi yasa ba ya ce ya dawo da ita inda babu saki babu magana kome kuma ruwayoyi wanda suka fi yawa shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa masa wannan a matsayin saki ɗaya saboda haka saki ya tabbata wanda yake tambayar hukuncin zaman mace mai haila a cikin masallaci don ta saurari darasi ko kuma karatun alkur'ani matsala ce da malamai suka yi sabani a kanta yawa daga cikin malamai suna hana macen da take da al'ada ta shigo masallaci amma akwai daga cikin malamai waɗanda suke ganin babu laifi idan ta shigo masallaci musamman ma idan akwai dalilin da zai sa sai ta shigo masallaci din kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha ta dauko masa shimfidar sa cikin masallaci take cewa Rasulullahi ina al'ada ina haila Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haidatuki laysat fi yadiki haila ki ba a hannunki take ba saboda haka ta shiga ta dauko masa don haka wasu malamai suna ganin cewa babu laifi dan mace ta shiga masallaci dan sauraron karatu ko darasi dan tana cikin al'ada wannan kuma magana tana da ƙarfi ƙwarai da gaske saboda hujjar hana ta din ba ta da ƙarfi ƙwarai da gaske ba ta da ƙarfi ruwayoyin da ake da su ruwayoyi masu rauni sannan shin tambayar sa cewa shin to wannan tambayar ta biyu ban gane wajahinta ba ma cewa shin mace haramun ne ta shiga masallaci to ban gane me ya kawo magana haramun ta shiga masallaci ba sai yake cewa shin ya halatta a yi wa mata aji a cikin masallaci duk wannan yana ginuwa ne akan halaccin mace mai al'ada ta shiga masallaci don karatu ko bai halatta ba ga wanda suka ce bai halatta ba kaga bai kamata a yi aji a masallaci ba domin a irin wannan za a samu mace mai al'ada ta shigo ta zauna saboda sauraron karatu don haka tun farko ma kada a yi amma ga waɗanda suke da sassauci akan haka babu laifi don an yi ajin karantarwa wato an riƙi masallaci a matsayin aji an yi karatu an yi wa mata karatu a ciki babu komai mace mai tsohon ciki ko mai shayarwa idan ta sha azumi Ramadan ciyarwa za ta yi ko ramawa za ta yi wannan magana tana da wato mahimmanci mata su kula an waye gari mata yanzu suna neman su sangarce kowace mace in tana da ciki ko tana shayarwa sai ta miƙe ƙafa ciyarwa zan yi ko me zan yi babu inda aka ce ciki ko shayarwa yana hana azumi ba kamar al'ada ba ko biki al'ada ko jinin biki in tana yin al'ada ba za ta yi azumi ba ko kuma tana ta haihu tana jinin biki ba za ta yi azumi ba wannan suna daga cikin mawani'u abubuwan da suke hana azumi amma ba inda aka ce don ta haihu abinnan don tana shayarwa kar ta yi azumi ko don tana ciki kar ta yi azumi al'asulu shine ta yi azumi malamai suna maganar idan ya zanto azumin nan zai kai ta ga wata wani yanayi na wahalarwa yayin cikin ko kuma yayin shayarwar to wannan kuma dukkan wani abin da zai jefa mutum cikin wahala ana ɗauke masa wannan al'amari a ambaci hukuncin da ya kamace shi da shi saboda al-haraju marfu'un an hadhihi al-umma duk wani abin da zai jefa mutum cikin kunci an dauke masa shi a addinin musulunci ridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr Allah ya maganar azumi yace sauki yake nufi da ku ba tsanani ba to amma wannan ba shi yake nufin cewa duk sanda bace take da ciki kar ta yi azumi ba ko duk sanda bace take shayarwa kar ta yi azumi kamar yadda yanzu mata suke so su mayar da wannan ta zama mazhabar su da mace ta yi ciki sai ta miƙe kafa ta ce ita ciki gare ta sai ta yi azumi sai ta riƙa ba almajiri abinci sannan kuma in ta haihu wani azumin ya zo ta ce shayarwa take ta miƙe kafa ta riƙa ba almajiri abinci shikenan sai ta waye gari ba ruwanta da azumi wannan rukunin gaba ɗaya ita ya sauka da kanta domin ta gama wannan shayarwar kuma kafin wani azumin yazo ta dau wani cikin shi ma kuma sai ta miƙe da ce ai bana ba ciki gare ni wannan ba daidai bane Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum ku yi azumin nan shi yafi muku alkhairi me yasa zaki haramta wa kanki alkhairi saboda kawai neman wata garabasa ta banza da wuri garabasa da ba za ta amfane ki da komai ba wo mu taso mun ga iyayenmu suna shan azumi wadin suna da ciki ko suna shayarwa ba mu san wannan ba gaskiya amma yanzu duk da cewa al'amuran tafiyar da gida ya yi sauki akan da a da mace za ta yi daka ta yi surfe ta yi nika wasu ma a ƙauye su fita su ɗauko ruwa su itace su yi waye amma duk da haka suna azumi amma ki kina zaune a ɗaki da AC da fanka da waye komai sai dake kirawo a yi miki ba abin da ke kuma ki miƙe ƙafa ki ce ba za ki yi azumi ba wai da wahala ba wacce take daka a cikinsu ba wacce take niƙa a cikinsu ballantana a ce tana zuwa itace ko wani abu ko ebo ruwa a rijiya amma kuma ta miƙe ƙafa ba za ta yi azumi ba wani alkhairin da yake ciki a gabacin wannan kasuwar ita ba ita ta yarda da haka wannan yi wa kai ne babbar asara saboda haka ana yi wa mace sauki idan tana shayarwa ko tana ciki in ya zanto akwai wani yanayi na jigata za ka tausaya wa mace in ka ganta a cikinsa amma irin wahala wanda za a iya jure mata ke ba ki jure daman wasu ayyukan na ibada ai dole ne suna tattare da wasu wahala wanda dama a bisa ga al'ada sai an dan sha wannan wahalar yanzu wanda yake zaune a office a cikin AC kawai aikin sai rike biro ko ya dora kafa ɗaya kan ɗaya kawai yana tarkarbar baki ba ɗaya yake ba da wanda yake kasuwa yana da ko a tsakar rana ko wanda yake ɗaukan bulo yana hawa da shi sama da yashi kuma kowannensu an buƙace shi da ya azumi wahalar da wancan na kasuwa ko wanda yake dako ko wanda yake ɗaukan bulo a ka wahalar da zai sha ta ɗara wadda wancan na cikin ofis da yake kwanci cikin AC zai sha to wanda da yake kasuwa ba zai ce ba zai azumi ba saboda shi bai samu AC ba sai dai a sani cewa zai samu lada in dai har ya yi ikhlasi cikin aikinsa sama da wancan da yake cikin ofis annabi yana cewa Aisha ajruki ala qadri mashaqqatiki ladanki wargwadon wahalarki duk wahalar da mutum ba shi ya saya wa kansa ita ba ta larura ce idan ya yi aikin ibada cikin wannan wahalar to yana da lada ɗoriya akan wanda bai sha wannan wahalar ba saboda haka in kika daure kika kai azumin a haka ko da za ki ɗan ɗara wacce ba ta da cikin ko ba ta shayarwar shi kenan kina da lada ladanki sai ya ɗara na wanda ba ta shayarwar me yasa za ki haramta kanki wannan damar saboda haka in kika kuskura kika miƙe ƙafa kika ƙi to bashi ne akan ki sai kin biya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الأرض إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'thi idan kun zamanto cikin kokonto game da tashi bayan mutuwa fa inna khalaqnakum tulalle mu muka halicce ku min turabin daga ƙasa thumma min nutfatin sannan daga dugon maniyyi thumma min alaqatin sannan daga gudan jini thumma min mudghatin sannan daga gudan tsoka mukhallaqatin bi cikakkiyar halitta wa ghairi mukhallaqa da wacce ba cikakkiya ba lino bayyana lakum domin mu bayyana muku ikon mu wa nuqirru fil arhami ma nasha kuma muna tabbatar da abinda muka ga dama a cikin mahaifa ila ajalin musamma har zuwa wani lokaci kayyadajje thumma nukhrijukum tifla sannan mu fitar da ku jarirai thumma litablughu ashuddakum sannan dan ku isa ku cikku isa ga niyar karfinku wa minkum man yutawaffa daga cikinku akwai wanda ake karbar ransa wa minkum man yuraddu ila adzalil umri daga cikinku kuma akwai wanda ake mayar da shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa da kai la ya'lama min ba'di ilmi shay'a domin ya kai ga yanayin da ba zai san komai ba bayan da ya sani wa taral arda hamidatan kuma zaka ga kasa ke kasassa fa idza anzalna alaiha almaa to idan muka saukar mata da ruwa ihtazzat sai ta girgiza wa rabat ta kumburu wa ambatat min kulli zawjin bahij ta fitar da kowane irin tsuro mai ban sha'awa bayan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya ba tare da ilimi ba sannan yana bin shedan sai ubangiji ya faɗi wani nau'i na jayayyar da kafirai suka rika yi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma wasu daga cikin kafirai har yau suke kan wannan cewa babu tashi bayan mutuwa da zarar aka gama rayuwa ko mutum ya gama rayuwarsa a nan ya mutu shikenan ya mutu ya tafi kenan babu ranar da za a tashe shi ballantana a yi masa hisabi ballantana a kai dan aljanna ko dan wuta wuta suka ce ba su yadda da wannan ba domin wannan a tunaninsu ba zai yiwu ba ta yaya za a yi a ce bayan mutum ya mutu ya riddige ya zama ƙasa sannan wai a sake tashinsa ya sake dawowa da ransa suka ce wannan ba zai yiwu ba to ubangiji subhanahu wataala ya rika yi musu hujja ta hankali iri biyu a cikin alkur'ani hujja ta farko irin ita ce wannan maganar halittar dan adam lokacin da babu shi Allah ya samar da shi wato halittarsa ta farko sai kuma hujja ta biyu ita ce abin da ya shafi ƙasa da take bushe a ƙeƙashe ubangiji subhanahu wataala idan ya saukar mata da ruwa shikenan sai ta dawo ta rayu ta fitar da tsirranta to shi ne ubangiji subhanahu wataala a nan ya kafa waɗannan hujjoji guda biyu ga dukkan masu hankali idan suka tsaya suka yi tunani akan wannan za su gane cewa lalle ubangiji subhanahu wataala mai iko ne akan komai ga wata hujja nan kusa da su kuma abin da yake ta faruwa a gaban su suna gani amma sun kasa tunanin cewa wannan hujja ce mai ƙarfi da take nuna cewa mai wannan aiki zai iya sake halitta bayan mutuwarsa ita ce halittar samar da mutum bayan da babu shi Allah subhanahu wataala ya kirawo mutane ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane waɗanda kuke jayayya akan iko na inji Allah kuke jayayya akan kudurata na cewa ba zan tashi ko bayan mutuwa ko kuma kuna ganin ma ba zai yiwu ba ko kuma a'a ba za a yi ba to shine Allah ya ce to ku tuna fa inna khalaqnakum min turabin in kuntum fi raibin min al-ba'thi, in kuna shakka game da tashi bayan mutuwa, fa inna khalaqnakum min turabin, to lalle mun halicce ku min turabin daga ƙasa, wato ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce dan adam na farko shine annabi adam daga ƙasa, wanda yayi wannan babu shakka zai iya saki halitta bayan wannan halittar ta mutu. Wannan yana daga cikin inkarin da suke yi da jayayyar da suke yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah yana cewa wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Allah ya ce dan adam wato kafiri ya buga mana misali amma ya manta da halittarsa, har ma yana cewa wai man yuhyi al-idhama, wa ne ne zai iraya kasusuwa, wa hiya ramim, alhalin ta ratattake. Haka nan ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa su kafirai ba su yarda da wata rayuwa ba sai wannan da suke ciki, suna cewa ita ce kadai rayuwa, amma babu maganar a tashe su bayan mutuwa. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bi mab'uthin, suka ce wannan rayuwar ta duniya ita ce kadai rayuwa, babu wata, wa ma nahnu bi mab'uthin, kuma mu ba za a tashe mu ba, in hiya illa mawtatuna al-ula wa ma nahnu bi munsharin, suka ce mutuwar mu ta farko ce kawai, wato mutuwar da za mu yi dinda guda ɗaya ita ce, kuma ba za a tashe mu ba bayan wannan. To shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya kafa musu hujja akan cewa bayan sun mutu Allah zai tashe su daga kaburburansu zuwa ga farfajiyar alkiyama, inda Allah zai musu sakamako. Ya kafa musu hujja da halittar su ta farko da Allah subhanahu wataala yayi, wacce halitta ce daga babu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, da babu ku daga baya ubangiji yayi ku. To wanda yayi kudin nan a karan farko sai ya kasa yin ku kuma, ko ya sake ki kasa dawo da ku bayan kun rittattake kun zama ƙasa kun zama turbaya, babu shakka a kiyasin ku dan adam, ku da kanku kun san cewa kirkirar abu a karan farko yafi wahala akan maimaita shi. Wannan a kiyasin ku ku mutane, duk da cewa shi ubangiji subhanahu wataala da farko da ƙarshen ɗaya ne a gunsa, babu wani abu wanda za a ce wannan ya fi sauƙi a gurin Allah, wannan kuma ya fi wahala a gurinsa. Amma ku da kanku a tunaninku ai kuna da wannan fahimtar cewa duk abin da za a farar da shi, to fararwar ta fi a sake maimaita shi wahala. To idan ya zanto ubangiji subhanahu wataala shi ne ya farar da halittar ku daga babu, to ta yaya kuma zai kasa dawo da ku? Ya kamata tunaninku ya baku cewa ai wannan ma shi ya fi sauƙi. Huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, shi ne wanda ya fara halitta sannan kuma zai dawo da wannan halittar, wa huwa ahwanu alayhi, kuma wannan ya fi masa ma sauƙi. Wato a tunanin da kuke da shi wannan ya fi sauƙi. Allah subhanahu wataala a wani gurin yake cewa qul yuhyiha alladhi انشاها اول مره يعني وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يا بغا من مثال يا منتا ده حليتسا انا cewa wane ne zai tashi kasusuwar da bayan sun tattake. Allah ya ce kul ka ce da shi yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra, wannan da ya kage halittarta a karan farko shine zai rayata, shine zai saki dawo da ita, wa huwa bi kulli khalqin alim, kuma shi masani ne da kowace irin halitta. Haka nan ubangiji yana faɗa kamar da muka karanta a suratul anbiya a bara, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin, kama bada'na awwala khalqin, kamar yadda muka fara farkon halitta, nu'iduhu, haka nan za mu sake dawo da farkon halitta, wa'adan alaina, wani alkawari ne muka ɗauka wa kanmu, inna kunna fa'ilin, kuma mu masu yin haka ne. Allah subhanahu wa ta'ala yace fa sayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marra, za su ce wane ne zai sake dawo da mu? Allah yace ka ce da su alladhi fatarakum, wanda ya kage halittar ku awwala marra a karan farko shine zai sake dawo da ku, tunda har bai wahala ba lokacin halittar ku, to ya zai kuma wahala wajen dawo da ku? Afa ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid, Allah yace mun wahala ne ko kuma mun gaza ne a halittar farko? Allah lalle bai gaza ba. bal hum fi labsin min khalqin jadid, suna dai cikin rikici ne da rikicewar tunani game da sabuwar halitta da Allah zai musu. Don haka dan adam yana mantawa da wannan. Walaqad alimtum an-nash'atal ula falawla tadhakkarun, Allah ce hakika kun san kuna da labarin halittar farko, kun san da ita domin ga ku karan kanku shaida ne. To falawla tadhakkarun, me zai hana ba za ku yi tunani ba. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa waja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Allah subhanahu wa ta'ala yace alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, she dan adam bai zanto dugon maniyyi da ake zubawa a mahaifa ba. Thumma kana alaqatan, sannan ya zama gudan jini. Fakhalaqa, ubangiji ya halicce shi. Fasawwa, ya daidaita halittarsa. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha, ya sanya dangogi biyu, mace da namiji, daga gare shi. Alaysa dhalika, ashe wannan da ya yi wannan aiki bai zamanto biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, bai zamanto mai iko ya sake raya matattu ba. Babu shakka Ubangiji yana da wannan. Abinda yake jawowa suna mantawa da wannan shine suna mantawa da halittarsu ne. Mala dan adam yana duba halittarsa da Allah subhanahu wa ta'ala yi. Allah ce wa fi anfusikum afala tubsiru, ku duba kanku, kanku halittar kanku, yanzu ba za ku zama masu basira ba, ba za ku gane ba. To da dan adam yana tuna halittarsa, to da ba zai yi jayayya akan kudurar Allah ba. Da duk abin da aka ce Allah zai yi, ba zai ja da wannan ba, domin shi karan kansa shaida ce. Yana ga irin zubin halittar da Allah ya masa, wanda babu wani wanda ya taɓa yin irin wannan, kuma babu wanda zai iya irinta. Yana ganin wannan, amma kuma sai ya manta, kuma ya riƙa jayayya akan ikon Allah da ƙudurarsa. Wa yaqulu al-insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya, yanzu dan adam kafiri yana cewa a idza ma mittu, yanzu ashe idan na mutu lasawfa ukhraju hayya, za a sake wato fito da ni da raina. Allah ya ce awala yadhkuru al-insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a, yanzu shi wannan mutum kafirin nan ba zai tuna bane cewa mu muka halicce shi a da, bayan babu shi, bayan da babu shi muka halicce shi. Ashe kaga da ya tuna ba zai tsaya na cewa in ya mutu za a sake dawo da shi ba. Shi yasa Allah ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa, ya buga mana misali ya manta da halittarsa. Saboda wannan mantuwar da shedan yake sanya wa dan adam kafiri, ita take sawa har yana jayayya da shi akan cewa Allah zai sake dawo da shi bayan mutuwa. Ubangiji subhanahu wataala ya ba su hujja a nan karfa, wacce babu wanda ya isa ya musunta ta. Allah subhanahu wataala ya bayyana halittar dan adam na farko, wanda ita ce aqidar dukkan wani mai addini ba samawi, cewa aqidar dan adam na farko Ubangiji subhanahu wataala ya halicce shi daga ƙasa, shine annabi Adam alaihi salam. Fa inna khalaqnakum min turabin, mun halicce ku daga ƙasa, domin asalinku daga annabi Adam kuke. Kullukum li Adam wa Adamu min turab, dukkaninku daga Adam kuke, kuma Adam daga turbaya yake. Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun, misalin annabi Isa alayhi salam kamar misalin annabi Adam ne. Allah ya halicce shi ne da ƙasa, sannan ya ce da shi kun fayakun. Saboda haka kuna rassa ne na wannan tushe na asali, shi ne annabi Adam alayhi salam. Kura sani reshe kuma yana bin asalinsa ne, yana bin tushensa ne. Ubangiji subhanahu wataala ya bayyana wannan cewa halittar dan adam daga turbaya ce. Waɗanda suke ƙoƙarin sukar alƙur'ani suna cewa alƙur'ani ya yi ta maganganu mabambanta game da asalin halittar ɗan adam. Wani guri a ce min turabin, an halicce shi daga ƙasa. Wani guri a ce min tinin, an halicce shi daga yumɓu. Wani guri a ce min ma'in mahin, an halicce shi daga ruwa wulaƙantacce. Khuliqa min ma'in dafiq. Wani guri kuma a ce an halitte shi min haba'in masnun. Walaqad khalaqna al-insana min salsalin min haba'in masnun, ce mun halicci dan adam min salsalin, daga ƙeƙasashen yumbu, daga ƙeƙasashen wato tabo wanda yake amo, min hama'in daga tabo wanda yake masnun wanda yake wari yake hamami to suka ce anan alqur'ani yana ta maganganu mabambamta game da asalin halittar dan adam wani guri yace yumbu wani guri yace kasa wani guri yace ruwa wani guri yace tabo wani guri yace busasshen tabo mai kara mai amo salsal wani guri min salsalin kal fakhar wato daga tabo busasshe kamar kasko to wannan jahilci ne zai sa mutum yayi wannan magana inda ya san alqur'ani da batun da yake yi dangane da halittar dan adam ba zai ce alqur'ani yana fadar maganganu mabambanta juna ba sai dai ya fahimci cewa alqur'ani yana fadar wato matakai zango zango da halittar dan adam ta biyu an san farkon halittar dan adam min turabin daga ƙasa ƙasan nan in ta hadu da ruwa ta zama tabo ƙasa sannan ruwa an samu tabo an samu yunku yunkun da in ya juma zai yi baki in ya dade abin nan in tabo ya dade a guri ruwa ya cako kuma zai rika fitar da wani hababi tare da jikin sa shine haba'in masnun hama tabo wanda yake busasshe abinda wanda yake baki kuma yana fitar da wani hababi yana fitar da wani wari sannan in ya jima a harara ta da kishi kuma zai iya bushewa ya zama salsal kenan ya zama in ka da kishi zaka je yana ƙara kal fakhar wanda shi ne matakan halittar ɗan adam turabin ne min ma'in sannan wannan ma'in ne zai hama'in masnun sannan wannan ma sai zama salsalin kal fakhar sauraka ana faɗar irin marahil da wannan ƙasa wanda ita ce farko ta asali da aka halicci ɗan adam da ita ma matakan da ta biyo har ta zama mutum kamar yadda daga baya kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ubangiji subhanahu wataala ya halicci ɗan adam min tin farkon halitta daga tin ne sannan daga baya kuma yadda aka halicce shi aka halicci sauran zuriyar annabi adam alayhi salam daga dugon mani wanda wannan dugon mani kuma ya bi matakai da kamar yadda zai zo a cikin wannan aya allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insan min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce allazi ahsana kulli shay'in khalaqa shine wanda ya kyautata halitta kowane abu da ya halitta wa bada'a khalqal insani min tin ya fara halittar dan adam daga tabo shine annabi adam thumma ja'ala naslahu sannan sai ya sanya zurriyar annabi adam min sulalatin min ba'in mahin daga tataccen ruwa wulakantacce shine dugon mani saboda farkon halitta daga ƙasa ce sannan kuma daga baya ubangiji subhanahu wataala ya halicci zurriyar annabi adam alayhi salam min nutfatin ko min ma'in mahin ko min sulalatin min ma'in mahin daga tataccen ruwa shine dugon mani saboda haka ubangiji subhanahu wataala anan ya ambaci wannan halitta da saboda haka anan min turabin ana nufin asalin halittar dan adam shine asalin halittar annabi adam alayhi salam wanda daga baya kuma ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da halittar zurriyarsa daga dugon mani kamar yadda wannan ayat ta nuna wasu daga cikin masana sukan ce asalin dan adam duka da ƙasar ne sawa'un annabi adam da ma wanda yake zurriyarsa saboda abin da yake fita daga jikin mutum na dugon mani asalinsa abincin da yake ci ne abincin nan kuma asalinsa daga ƙasar ne saboda haka dai abin yana komawa ne ga ƙasa saboda haka suke cewa min turabin ana nufin asalin dan adam har ma wanda zai zo bayan annabi adam din wato zuriyarsa dukkaninsu min turabin ne wasu kuma daga cikin malamai suna inkarin wannan kamar al-allamatu shanqiti shi yana cewa wannan tafsirin ba daidai ba ne saboda ubangiji subhanahu wataala ya sanya marhalar nutfa marhala ce mai zaman kanta ba ita ce marhalar turab ba aka yi amfani da summa wacce take nuna akwai muhla ba tare suke ba Ubangiji subhanahu wataala kuma a waccan aya cikin suratul sajda ya bayyana abin karara cewa bada khalqal insan wa bada khalqal insan farkon halitta dan adam sai ya fara ta min tin sai ce summa ja'ala naslahu kage kenan ƴaƴan su ba daga tsin bane su kuma min sulalatin min ba'in bai dora kai ke cewa bai kamata a hada abin ba a ce ai dan adam daga kasar ne saboda dugon mani daga kasa yake daga abinci yake abinci daga kasa yake ubangiji ya nuna akwai muhla tsakanin wannan halitta da wannan ba abu guda ɗaya bane kamar yadda anan ma ya nuna akwai muhla min turabin thumma min nutfatin akai amfani da kalmar thumma da yake nuna cewa wannan marhala ba ita ce wannan marhala ba ubangiji subhanahu wataala ya ce ya halicci dan adam inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin sannan daga dugon mani wato mun halicce ku daga dugon mani alam yakun nutfatan min maniyyin yumna shedan adam bai kasance dugon maniyi ba yumna wanda ake zubawa a mahaifa thumma min alaqatin sannan wannan dugon maniyi kuma ya rikide bayan wani lokaci ya koma gudan jini ya koma gudan jini jini jawur wanda zai dan fara a jikin mahaifa sannan thumma min mudghatin sannan ya koma ya zama tsoka mukhallaqatin mai cikakkiyar halitta wato mudgha ita ce tsoka gudar tsoka bi qadri ma yamdughu al-insan gurgudan abinda mutum zai loma zai tauna wato ita tsoka ce gurgudan wanda za a loma da ita anan ubangiji subhanahu wataala yana jawo hankalin dan adam akan abinda yana ganin sa yana faruwa kullun a gaban sa amma kuma bai fahimci cewa wata babbar kudura ce ta ubangiji anan ba wacce za ta sa shi ya sadu da ya miƙa wuya ga dukkan wani abu da ake gaya masa na kudurar Allah haihuwa da kullun ake ganin ta a kullun a bayan ƙasa ana haifar miliyoyin dan adam ake haifa a bayan ƙasa wanda wannan abu ne da yake ta maimaituwa a gaban ilanka kai dan adam amma kuma anan kana jayayya akan Allah zai iya dawo da mutum bayan ya zama diddikakke ya zama kasusuwa da ya zai iya dawo da shi tare da cewa ga hujja nan a gaban idanka kullun tana maimaituwa amma ka kasa fahimta domin ya kamata ka fara tunanin cewa mu mutane to daga ina muke shi yasa Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane to su waɗannan mutanen daga ina suka zo haka nan kawai suka tsuro daga ƙasa babu wanda ya halicce su da yaya suke kuma waɗanne da matakai suka bi kafin su zama yadda suke a yanzu wani abu ne da ɗan adam yana gani yadda ciki yake a jikin mace da yadda za ta haife shi da yadda za ta haife shi ɗan jariri kuma haka ya yi ta girma har ya zo wannan matsayin kuma da za a riƙa jayayya da shi game da sha'anin Allah ana gaya masa Allah yana cewa bai yadda ba saboda haka kai dan adam wannan kasar daga nan ne asalinka minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum talatan ukhra daga kasar muka halicce ku kuma ciki za mu bai da ku kuma tannan za mu sake ta fito da ku dan adam ya duba tazarar da take tsakanin kasa da dugon mani kasa wanda da yake takawa ga ta yana tafiya a kanta bai dauke ta a bakin komai ba wani abu ne mai tsada mai daraja a gunsa amma wannan kasar daga gare ta Allah ya fara halittarsa sannan kuma aka zo matakin mani wanda shi kuma tazara ce mai nisa ta yaya ubangiji subhanahu wataala ya canza halittar dan adam daga kasa zuwa dugon mani wanda wani abu ne dan adam ba zai iya bayaninsa ba wannan sir dan adam ba zai iya bayaninsa ba ba zai iya cewa ga yadda abin ya canza ba donan dugon maniyin wanda yake dauke da kwayoyin halitta dubunnai kwayoyin halitta a kowane dugo dan nutfa ana nufin dugo saboda rashin yawansa shi yasa ake ce masa nutfa saboda ba shi da yawa to wannan dugon a cikinsa akwai kwayoyin halitta masu rai wanda suke dubunnai ne a cikin su kwaya daya ce take haduwa da kwan halitta na ya mace wanda daga nan ake samu da dan adam. Ya aka yi waɗannan kwayoyin halitta suka taru suka samu a cikin wannan digo guda ɗaya na madini? Dan adam bai san wannan sirrin ba, kuma ba zai iya gano ta yaya abin yake faruwa ba, sai dai labari. Amma yaya abin yake kasancewa, yaya abin yake gudana, ta yaya wannan canjin yake samuwa, dan adam bai sani ba har yanzu. Duk kwakwarsa, duk kwakulansa, haka nan dai kawai yake tsayawa ya zira wa ikon Allah ido. To wannan kwayar maniyin guda ɗaya wanda take haɗuwa da kwayar halitta da kwan halitta na ya mace a cikin Ubangiji Subhanahu wata'ala yake aje sirrin dan adam duka. A cikin Ubangiji Subhanahu wata'ala yake ajiye halittar dan adam gaba ɗaya. Dan adam da ka sani da sifofinsa na jikinsa da sifofinsa na halayyarsa, sifarsa ta jikinsa dogo ne, gajere ne, baki ne, fari ne, kakkaura ne, siriri ne, mai fada ne, mai takuri ne, mai juriya ne, dukkan wata irin sifa, sifa ta jiki ko sifa ta halayya ta ɗabi'a, mai son zama da mutane ne, mai ƙoƙarin ya keɓance kansa ne shi kaɗai, duk wata sifa tana cikin wannan ɗigon ƙwayar maniyin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta a cikinsa. Da haka gaba ɗaya sirrin ɗan adam yana cikin wannan. Ya aka yi Ubangiji ya yi wannan aiki? Kai ɗan adam baka sani ba, baka sani ba, ba da kai aka yi ba, ba wanda kuma ya zai yi maka bayani sai shi wanda ya halittar. Ma ashhadukum khalqa as-samawati wal ard wa la khalqa anfusi wa ma kuntum muttakhidha al-mudillina adula. Ba wani wanda yake tsaye san da aka halicce shi ko ake yin halittar. To haka Ubangiji Subhanahu wata'ala yake sanya dan adam a cikin wannan yanayi, ya cika caccanza shi daga yanayinsa na nutfa, ya juya ya koma yanayinsa na mudgha, na alaka, ya koma ya zama gudan jini wanda zai damfari da mahaifa kamar tsutsa. Tazarar da take tsakanin dugon jini da wannan gudan mani da gudan jini, tazarar kwana 40 din nan aikin da Ubangiji yake yi dan adam bai san sirrinsa ba. Ba wani abu da ya sani illa kawai abinda Allah ya riga ya ba shi labari cewa wannan dugon mani shi ne, kuma Allah yake canza shi da dukkan khasa'is dinsa, irin sifofinsa da Ubangiji yake son ya zanto dan adam da shi, ya halicci mutum da shi, ya canza shi kuma zuwa dugon abinnan, ya canza shi zuwa gudan jini, sannan ya zauna a cikin wannan marhala, a cikin wannan zango tsawon kwanaki 40. Ubangiji Subhanahu wata'ala shi kadai ya san sirrin zamansa a cikin wannan zango, yana kuma dauke da waɗannan khasa'is na shi dan adam din da Allah yake so ya halitta, da irin sifofinsa da yake so ya fito da shi, sifofin da Ubangiji yake son ya yi shi da su tun farko, da su ne zai rika canzawa daga dugon maniyi zuwa gudan jini zuwa tsoka. Saboda haka a cikin wannan ya zo zuwa tsoka, to kuma a nan da yake fara fito da kamanninsa, shi ne ce mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqa. A lokacin da yake gudan tsoka ɗina a tsawon kwanakin da zai yi, a lokacin kuma za a fitar da dukkanin shape nashi na ɗan adam, a fitar da kai, a fitar da ido, a fitar da baki, a fitar da hanci, a fitar da hannaye, a fitar da ƙafa, ciki da sauran dukkan wani abu wanda ɗan adam yake haɗuwa ya zama ɗan adam da su. To malamai sun yi bayani akan mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqa, suna da sabani wajen fassarar mukhallaqa me ake nufi da wa kuma me ake nufi da wa ghairu mukhallaqa. Insha Allah wannan shine matashiyar karatun mu ta gobe. Abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.